نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باهك على تشكيك ونساء أشيك بنكرة تمو نبي بير آية القرآن أولا وتالي البركة لرمضان أيو بير دارا شدا أولا وتالي رمضان شكرا تدبور أيه الإسلام بترى لهجرة منذ النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتتدري درانا الأشهر قدها ووتن بيار شكرا تجهو برشا تقوص لهيفر النبي عيسى عليه السلام من أنسك من سورة التوبة عند قراتم ديغة بات مكتا آية 40 يوكم ذاني 40 دا 40 دا ديو جوا 40 دا أخر كما يدى مكتابة فاقم بياني أكان آيوين مكان سورة ركرة ثم جنسوا مالا بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انفقوا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، فاذكروا خير الله إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعد عليه الشقة، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أنت لهم حتى يتبين لك الذين ظلموا حتى تبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين.
ما شاء الله. الله سبحانه وتعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. معنى روانا آية أتقيشي انفروا خفافا وثقالا abinda ya ku al'umar muminai ku fito cikin gaggawa domin fita yaƙi saboda Allah, khifafan kuna samari majiya ƙarfi, wa thiqalan da kuma tsofaffi waɗanda girma ya cin musu, a halin tsanani ko a halin sauƙi. To ku fito cikin gaggawa domin tafiya gurin yaƙi saboda Allah. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, kuma ku kai matuƙa wajen jajircewa da yin yaƙin da dukiyoyinku da kuma kawunanku. kuyi da jiki kuma kuyi da aljihu duka in za ku yi fi sabilillah ku yi don Allah kada ku tar ku yaki da jiki ta zama dan a ce ku jarumai ne ko kuma dan wato ainihin ku samu ganima kada yin ku da dukiyarku ya zama dan kuma a ce ai kuma kun taka kasa kun fi gaban aja da ku ko kuna cikin wanda ake damawa da su a ya zama Allah kuka ne Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa zalikum khairul lakum wancan abubuwa da aka ambata muku su ne mafi alkhairi gare ku su ne abin da yake alkhairi gare ku fita wajen yaki a kan kari yin yakin da dukiya da yi da gangar jiki yin waɗannan abubuwa da aka umarce ku da su shi ne abin da yake alkhairi gare ku in kuntum ta'lamun idan har kuna da masaniyar sanin abin da yake da falala da fifiko ya fi a ce ku dakire ku ki fita a yanzu da nan gaba yin wancan abubuwan da aka faɗa muku shi ne alkhairi gare ku kada ku yi watsi da su ku zaɓi wato ku zama a gari ku ki fita yaƙi da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce infiru khifafan wa thiqala a ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi malamai suke cewa abinda ake nufi da ai gaggawar fita zuwa wajen yaƙi khifafan wa thiqalan asalin al-khifa ko al-khafif abinda yake da sauki al-thaqil abinda yake da nauyi a asalin harshe abinda suke nufi to duk sanda aka ce mutum yana da samartaka da ƙarfi in ka nemi yayi abu za ka ga cikin sauki ya yunkura ya yi saboda yana cikin ganiyar ƙarfin ku sai su malaman suka ce khifafan din ana nufin samari waɗanda za su yi abin da aka nema a kan ka cikin sauki thiqalan kuma ana nufin waɗanda suke tsofaffi girma ya cin musu sai dai ka karɓa da haƙuri za ka ga akwai nawa da rashin wato zabura da ƙarfi a tattare da su saboda babu ƙarfin da saurayi yake da shi to wasu malaman suka ce wannan yana shiga ciki kamar yadda har wa yau abin da ya shafi sauƙi da tsanani su ma akan ɗauke su a ba su wannan ma'ana in an ce khifafan in abu ya zama da sauƙi to za ka ga wato ana cikin hanzari cikin gaggawa a sauƙaƙen in abu ya zama yana da wahala za ka ga akwai nawa da jin nauyi wajen aiwatar da shi to ko kuna cikin halin sautar rayuwa ko kuna cikin halin tsananin rayuwa ku fito da gaggawa zuwa ga yi a lokacin halin sabartaka ku ne ko a lokacin halin tsufa ne ku fito zuwa ga yaƙi har wa yi malamai suke cewa in an ce khifafan wa thiqalan ina iya ɗaukan a cikin halin wadata da kuma lokacin halin rashin wadata talauci wanda yake da dukiya da yalwa arziki ana buƙatar yin abu wannan dukiyar da yake suna ba shi wani ƙarfin hali da wani wato jajirce mara shi kuma yakan ji shi ai ina ma ya ga abin yi za ka ga yunwa ta sa ba shi da kazar-kazar wancan ku a ci wannan a ci wannan a ci wannan za ka ga ya fi yin abu a kan kari sai zama khifafan ɗin mai hali shi za ka fi samun haka a gurin shi thiqalan ɗin mai rauni da rashin abin hannu shi za ka fi samun haka a gurin shi to shi ne malamai suke cewa haka wanda kuma yake cikin nishaɗi da wanda yake cikin rashin nishaɗi duk za su ɗauka saboda haka maganin gano ne dai aka yi ta yi a ƙarƙashin khifafan wa thiqalan amma dai ana nufi abinda yake cikin sauƙi ko cikin wahala to ku fito zuwa ga yaƙi sai malamai suke cewa haka yana nuna cewa a kowane irin hali kuka kasance da zarar jagoran al'ummar musulmi yayin shelar a fito za a tafi yaƙi to a amsa kiransa a fita a tafi da Allah yake wajahidu bi amwalikum wa anfusikum kuma ku jajirce ku yi yaƙin nan da dukiyoyinku kuma ku yi da gangar jikinku sai malamin suka ce a wannan gaba ana sanar da mu da kokarin dalili akan cewa kamar yadda yaki yake tilas dole da jiki to haka yake tilas dole ayi da zuciya da jiki abinda kake iya yi ka kai duka ka kama kamar ki ka kama ka daura ko ka kwance amma yi da jiki ba shi kenan kuma ka iya samar da makami ba ba shi ne kuma guzurin abin da za a ci ba saboda kuto a sa kudi a samar da guzurin abin da za a ci a yakin a sa kudi a sayo makaman da za a yi amfani da su a yakin a sa kudi a sayi dabbobin da za a hau don a samu sauƙin yin yakin to a yi da dukiya a yi da jiki kowanne lalle tilas ne shi ne abin da Bahaushe yake cewa haɗa ƙarfi da ƙarfi saboda haka kowanne tilas ne a yayin da aka so fita yaƙi saboda haka idan buƙata ta kuɗi ta kama wajibi ne a tsayu a sa kuɗi a yi abin da za a fita yaƙi idan yi da jiki ya kama wajibi ne a sa jiki a yi abin da ake buƙata na yaƙi zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun waɗannan abubuwa da aka ambata muku su ne alkhairi gare ku in kuna da masaniyar abubuwan da suke mafi fita malamai suka ce abin da yasa Allah yake a fita yaƙi a yi da dukiya a yi da gangar jiki shi ne abin da ya fi alkhairi shi ne alkhairi ga al'umma saboda akwai samun yardar Allah a ciki sannan akwai rabauta da darajoji maɗaukaka da Allah ya tanada don wanda suka fita zuwa yaƙi sannan akwai taimakon addinin Allah bayan haka akwai shiga cikin ayarin waɗanda suke rundunar Allah masu tafiyar da tsarin da Allah yake so a yi to abinda ko zai sa ka sami yardar Allah idan ka tafi da samun darajoji maɗaukaka ya ba ka damar ka taimaki addinin Allah ya sa ka cikin waɗanda za a kira su rundunar Allah ai alkhairi ne ba kaɗan ba kuwa insha Allah yake hakan shi ne alkhairi gare mu shi ne alkhairi ga al'ummar musulmi muminai fiye da wato ane su zauna su shantake su ki fita yaƙi su ƙi bada dukiyarsu su ƙi sa jikinsu don yin waɗannan abubuwa na alkhairi sai abin da wannan aya take koyarwa wannan aya tana sanar da mu tilastin fita yaƙi da gangar jiki da kuma dukiya kamar yadda take sanar da mu cewa da ilimi ne ake sanin abin da yake alkhairi da kuma abin da ba alkhairi ba kisa Allah yake zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun walakin namana illa jahili in kana da jahili sai ka rayu da abin da yake alkhairi kai wadi da shi baka san alkhairi ba ka rayu da abin da yake sharri kana nike shi saboda baka san me ba amma in kai ilimin sanin alkhairi da sharri ko zai baka damar kai abin da yake alkhairi ka kauce abin da yake sharri bayan haka sai Allah subhanahu wataala ya ce
law kana
Allah subhanahu wa ta'ala ya cigaba da cewa law kana araban qariban wa safaran qasidan lattaba'u walakin ba'udat alayhim ash-shuqqa wa sayahlifuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum yuhliquna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakadhibun ma'anar wannan aya a takaice Allah yake cewa law kana araban qariban da a ce fitarsu da aka ce su fito da a ce fitarsa zuwa ga wata ganima ce ta dab da dab da za a samu ta kusa mai sauƙin samu wa safaran qasidan kuma da a ce wata tafiya ce wacce take matsakaiciya min saukin aiwatarwa babu wata wahala cikin ta lattaba'uka da sun biyo ka kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ka ga gawar zuwa Allah yake cewa walakin ba'udat alaihim shuqqa sai dai abin da yasa kaza suna baya baya tazarar tafiyar da za a yi ta yi musu nisa ta yi musu wahala ba mai sauki ba ce don haka suka loke suka daƙile suka ƙi wato ainihin fita bayan haka duk da ba su fita ba kuma fitar da ba su yi ba su ma sun san ba daidai suka yi ba amma ya za a yi su wanke kansu Allah ya ce wa sayahlifuna billahi za su riƙa rantse maka da Allah da wasabana la kharajna ma'akum da muna da iko da mun samu damar fita yakin nan mu ma da mun fita tare da ba abin da zai zauna da mu za Allah yake cewa yuhlikuna anfusahum suna halakar da kawunansu sakamakon ƙaryar da suke yi na cewar da suna da iko da sun je kuma suna da ikon suka ƙi zuwa cewar da suke yi ai da an yi yakin nan tare da su kuma suke rantsuwa a kan abin da ba haka ba ne da damar da za su fita ƙin fita suka amma suka ƙarya cewar ai su matsala ta fasa ba su fita ba ai ba iko abubuwa ne sun kin fushe ko kuma abubuwa sun ba in an tafi za a ga yadda ake so ba to wannan abin da za su faɗa kuma ga shi ƙarya ce kuma ga shi sarrai to da wannan rantsuwar da suka yi ta ƙarya da kuma abin da suka shata suka faɗa na ƙarya sun halaka kawunansu da shi wallahu ya'lamu innahum lakadibun Allah yana da masaniyar cewa tabbasu maƙaryata ne abin da suka faɗa na uzuri abin da suka gabatar maka na hanzari ba haka abin yake ba fasara wannan aya ta salo mai faɗi Allah subhanahu wa ta'ala da yake law kana araban qariban wa safaran qasidan abin da ake cewa al-arab law kana araban duk wani abu da zai bujiro maka mai amfani shi ake cewa arab wata kadara da za ka mura wani abu da za ka gwaigwaya da za ka ƙaru da shi to shi ne sai Allah yake cewa da kiran da aka ce su fito yi gaggawar fitowa zuwa gare shi don a tafi yaƙi da ba gurin yaƙi za a tafi ba wani abin duniya za a je a samu ko ku a'a yakin ma da za a je din inda za a nufa jama'a da za a tankara labis ne kuma suna da abin hannu ana ga da an kawo da su dama ta samu ta a samu gani saboda haka arab wani abin amfani da ke bujirowa lokaci zuwa lokaci to amma a wannan aya abin amfanin da ake nufi da shi ganimar yaƙi dan ake a fito yaƙi in ka jana maganar wannan abin duniya za a samu a ciki in an yi an gama ne a samu gani ba wai tare kan wani sai kuma ka shiga ba ko to saboda haka shine law kana arab da wani abin amfanin duniya ne da ke bujirowa kai kiraye su zuwa gare shi da ka ga gaggawar zuwa lattaba'uka ka gabi kuma ko yanzu haka muke yanzu ga shi wata ne mai albarka mai daraja mai albarka na Ramadan maimakon ka ga masallacin a cike da ƙam sai ka ga sahu biyu uku amma da Allah ya sa sallar da aka yau an bi duk wanda yake sahu aka dan danna ka masa 2200 ma ba sai ka dibo da yawa don Allah dan Allah sai mu gobe har haraba sai ka rasa inda za ka yi shimfiɗa ka zama an fahimta ko haka ɗabi'ar ɗan adam wa innahu li hubbil khair la shadid game da abin da ya shafi son kuɗi yana da tsananin wato ainihin so da ƙauna a ci ya samu wani abu ne to wannan tantin haka abin halayya ta ɗabi'a ta ɗan adam wa tuhibbul mala ɗubban jamma Allah ya ce kuna san dukiya so matsalar so mayawaci saboda haka shine laukana arzan to da Allah ya ce wa safaran qasida kalmar as-safar al-qasid abinda ake nufi da shi tafiyar da take matsakaiciyar tafiya bata yi nisa ba kuma tana tsakankanin a ce misali wani abu ɗan na kusa da fita ɗan ɗora kaɗan amma ba tafiya a kira su da nisa ba su ta ke cewa tafiya matsakaici ma'ana da a ce inda za a je yakin nan dab da dab ne ɗan wani guri ne matsakaici ba nisa ne da shi ba to za ka ci za a tafi yaƙi sai an dangana da Bauchi a irin waccan tafiyar kaga ai ba daidai yake da ce za a je yaƙi zuwa Garko ba ko sai ga ai nan nan ne cikin sauƙi za ku je ku dawo to an ce as-safarul qasid safaran qasidan tafiyar da take na tsakaiciya to da irin wannan tafiyar ce ka kiraye su to ka zama gawar zuwa har sai kana cewa kai wani ka aji da kai ne ma kuka shi an hana shi abinda za a samu kenan shi ma ban da shi to wannan bayanin da Allah ya yi a wannan gaba ta cewar laukana araban qariban wa safaran qasidan da suwa yake cewar nattaba uka da sun biyo ka suwaye wanda idan tafiyar ba ta da tsaho za su biyo suwaye waɗanda idan wani abin duniya ne na dab da za a samu mai saukin samu za ka ga sun fito sun biyo ka da suwa ake an fahimta malamai suka ce wannan jawabin Allah yana fuskantar da shi ne zuwa ga munafukai da kuma masu raunin imani da ke cikin al'umma musulmi na wannan lokaci wanda yake da raunin imani shi ne duniya ta buruɗarsa amma mai ƙarfin imani shi lahira yake kalla abinda zai samu gurin ubangiji shi ne damuwarsa duniya ta zo sallallahu alaihi wasallam ba ta zo ba ma ba ita ce a gabansa amma mai raunin imani da za ka tarda shi da irin wannan munafiki kuma dama shi fa dama dan kada a kashe shi ne tafiyar nan tunda take gata da dab da dab kuma da akwai samu a ciki to da haka shi abin da yake nema ki saboda haka sai Allah yake cewa da tafiyar nan ba ta da nisa da abin da za a je a samu wani abin amfani duniya ne na kusa dab da dab mai sauƙin samu to da kaga dandazon ayarin munafukai a cikin tafiyar ku sun yawaita da kaga wanda su ne masu raunin imani sun taho kuma sun daɗe akan gaba to wannan shine abin da ainihin ayar take faɗa mana a wannan gaba wanda bawa wanda ya amsa sunan bawa cikakke wanda ke bauta ga ubangijinsa a kowane hali wanda yake tsaye da yin ibada to za ka tare da shi a maganar bin Allah da abin da yake da sauki da abin da yake da wuya duka a tsaye yake akan shi jajirtacce ne wajen samar da abin da ya san zai sami yardar Allah ko mai wuya haka kuma ballan sana a ce abin yana da sauki amma in ka ga mutum yana gaba ina labis yake a yi wanda kuma yake da wuya a yi baya baya to akwai raunin imani a cikin ta uku ba haka ba munafiki amma bawan da ya amsa sunan bawa mai neman yardar Allah wahalar abu ba ta hana shi yi saboda ya san yardar Allah ta fi wannan wahala wani abu yana faruwa da mu har yanzu za ka je fitar da masallatai da za a yi sallah dududu da hutubar da sallar da za a yi an daɗe wani gurin a rabin awa zuwa minti 45 an yi da yawa a awa ɗaya amma za ka ga mutum shimfiɗar da zai yi a gurin da take da rana inuwar ta ce ba rana amma ya kwambace da ya je da sahu a yi sahun sallah da shi ya tafi can wata uwa duniya tsakanin da masallacin ya je ƙarƙashin wata bishiya lallallan da shimfiɗar da duka ko shi kaɗai ne a sahu ko yana faruwa da to amma kuma yardar Allah ba a nan take ba a tafi ka je a yi sahun nan da sai ka dangana sahu ya haɗe da kai ake buƙata sannan kuma wannan wahalar da take gudu ta dukan rana ko zafinta na wannan ɗan lokacin bai bar kai zafin wuta ba da ake gujewa a lahira shi yasa Allah subhanahu wata'ala da munafukai suke cewa da muminai la tantiru fil haqq kada wato ainihin ku fita yakin nan a cikin tsananin zafi, sai Allah ya ce musu qul naru jahannama ashaddu harra law kanu ya'lamun, kene da su wuta jahannama ta ku wannan ranar zafi da kuna. Saboda haka duk sanda aka ce ga wani abu na ibada dan yana da wahala, da kamata a samu mumini na baya-baya da ga wani abu na ibada amma fa mai sauki ne, akwai dadi a ciki, sai kaga an fi zakewa a kamata a ce a same ka a gurin da yake da sauki, kuma wanda yake da wahalan ma a same ka a gurin. Haka za ka samu a ta abin da ya shafi bin sunna, idan aka ji da kai sunna aure ce, saboda akwai biyan bukatar sha'awa a ciki, kuma kai ma za a ce ka fada wani babban aji ka fita da karamin aji, sai ga akwai mura kokari a kan wani ko. Amma yadda aka ce kuma an yi auren daukan kawaniyar kai 'ya'yan makaranta da biya musu kudin makarantar da abin da ya shafi wata awa suke kama da haka, sai ga kuma shiru, saboda wannan ne wahala an fahimta ko. To abin da ake so da bawa mumini da abin da yake da wuya da abin da yake sauki a same shi jajirtacce ne, saboda ya san abin da ke ƙarshen wannan ibadar yardar Allah. Allah ya sa mu dace. Allah ya ce walakin ba'udat alaihim shuqqa, sai dai wato tazarar tafiyar da za a yi zuwa yakin da aka kira yasu, kaga sun noke sun ki tafiya, ta yi musu tsanani ne, ta yi musu wahala, suna kallon za a gurgu za a sha wuya. To kalma ash-shuqqa, ba'udat alaihim shuqqa, akan ce ash-shuqqa, akan ce kuma ash-shiqqa, ba'udat alaihim shiqqa ko shuqqa, akan faɗe shi haka. To an ce ash-shuqqa shine abin da ake nufi tafiyar da take mai tsaho mai nisa, wacce sai an ci wuya a cin mata. To wannan tafiyar da za a yi ta yakin da ka nema a fito a tafi Tabuka, ga zafin rana, ga nisan inda za a, ga waɗanda za a je a kara da su ɗin ba kan wallasa ba ne. To wannan abu suka kalla, ba'udat alaihim shiqqa, sai tazar suka ga tai musu wahala. To abin da ake nufi a nan tafiyar da za a yi zuwa yakin Tabuk, yakin da aka yi shi a shekara ta 9 da hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam, bayan buɗe garin Makka da shekara 1. An je amma ba a kai ga kaurawa ba. Manzo ya samu labarin wato anan sarakunan Rum arna na wannan lokaci suna shiri na za su zo su yaƙi manzo sallallahu alaihi wasallam. To kan su zo shi sai ya riga su. To yayin da kake shirin za ka fara mutum ya riga ka zuwa, to fa za ka ce kai wannan fa mutum ne, a sai an yi a hankali ko. To za ka ba tsoron ma haɗuwa da kai ke shi, ya ma kawo kansa kafin kai ka je gari. To shi ne abin da aka yi a wannan lokacin. Allah wato an sanya musu kwarjinin musulmi da kuma wato shakkar su da yin ɗar-ɗar da su, saɓanin abin da aka sani lokacin ƙuruciya na yaƙin Tabuka, da har ana da kafir ɗin su. Malam mai yaƙin Tabuka ina rera ma sai na ala an ji yaƙin da shi, ya ce ba zai tsaya ba sai ya ga wato ainihin kududdufin jini. An ce wai Allah ya yi yadda yake faɗa, ina makarku musallada, ku karmu musallada, na je aljanna ba da hisabi ba. Haka zai fara yana fadar wannan, sai ce gindin dokinsa isar da dubu, gaban dokinsa isar da dubu, su sai ka kowa da kiyasa ake yin yaƙi boko da kudaje ko. Saboda ka tun kana karami kana yaro an kafin ka ce kai wannan wani irin abu ne, haka muke ta fama da yayata. Ina jin ce kai wannan mutumin shuku ta mallaki billahi ne, ko da kowa sai kun kare ta shi. Ce wai sai na ya fito idan sa kamar wato rana, ku sai wannan irin mutum ne wannan, idan sa idan rana kamar rana. To haka dai ta tarowa ƙarya da gaskiya, ƙaryar ma ita ce dai da ma jini. To yakin Tabuka ba a kai ga farawa, amma sai manzo sallallahu alaihi wasallam sun ji dan idan ma wato a shakka su, a kuma san cewa su din ba tsoron a kara su ce saboda tsakuwa da babu yake ta dan aya ta ji tsoro. To Allah subhanahu wataala yake gaya mana abin da ya jawo wato anin wannan nawa da kin fita daga munafikai da masu raunin imani nisan inda za a da kuma wanda za a kara da su din zara kan mayaka ne ba wato anil lakwala ko bane to wannan abin da ya jawo ke sai Allah ya ce wa sayahlifuna billah to za kuma su karan sai maka da Allah munafikan da basu je ba da masu raunin imani da basu je ba sun san cewa fita yakin aka ce wani bai je ba laifi ne to amma ya zai ya kore wa kansa ko ingile wa kansa wannan laifi sai ya gabatar da abin da za a karba a matsayin kuzi to shine sai Allah ya ce za su rika rantse maka da Allah saboda haka wannan bayanin da Allah ya faɗa din ina fuskantar da shi ne zuwa ga wanda ba su ji yakin nan za su rika rantse maka da Allah da wuzzaba'ana la faradna ma'ku ko fa da mun samu ikon fitar nan da mun fita tare da ba yadda za a tafi abu har ka ta neman lada da kusanci zuwa ga Allah waye suna ta faɗa don to saboda haka rantsuwar da suka yi na cewar ga abin da ya sa ba ta ba rashin iko ne ita rantsuwar ƙarya ce in fitar laifi ne an fahimta ko saboda haka gashi an yi kifita gashi an yi ƙarya ƙarya ma kuma an goya mata da rantsuwa to haka dama ɗabi'ar laifi ne in ka yi shi sai ƙaƙa ba maka yin wani in ka yi shi sai kuma ya haifar maka da wani saboda haka ka yi laifi an ce ai kaza ba kai ba to ko ba ka so a sa ka cikin masu laifi ko a ambace ka cikin wanda ba su yi ba sai kuma a ran fito wata ƙarya sai a goya kaga an tsora laifi a kan laifin da ya yi to shi ne abin da Allah ya gaya mana a nan munafukai da masu raunin imani abin da ya faru da su ke za su riƙa cewa in damuwa mun samu iko za mu fita yakin nan a gidan to wannan kalmar da suke faɗa lafiya ta bana la kharajna ma'akum amsa ce akan rantsuwar da suke yi sannan kuma bayani ne akan sharaɗin la wista ba'ana da mun samu iko to amsa ne akan da mun je an fahimta ko to saboda haka wani abin da suka yi uzuri ne suka gabatar na ƙarya na wato rashin tafiyar su yakin Tabuka da Allah ya ce yuhliku da anfusahum suna halakar da kawunan a ta dalilin zaman da suka yi suka kifita yaki halaka ce Allah ya ce a yi abu kaki laifi ne sannan kuma rantsuwar da suka yi a kan ƙarya laifi ce uzurin da suka gabatar na ƙarya laifi ne to ku duk wanda waɗannan abubuwan suka yi tattaru a tare da shi ya ƙi yin abin da Allah ya sa shi ya yi ƙarya da abin da ya sa bai je ba ya rantsi a tare da ƙaryar da shi to ai ya hana ka kan an gane ko shi ne Allah ya ce yuhlikuna anfusahum suna halakar da kawunansu da kansu wallahu ya'lamu innahum lakadhibun Allah ya riga ya san hakika su maƙaryata ne a rantsuwar da suke maƙaryata ne a uzurin da suke gabatar da shi sai abin da wannan aya take koyarwa wannan aya tana sanar da mu cewa rantsuwa ta ƙarya tana jawo halakar bawa in dai za ka rika rantsuwa ka abin da ke ƙarya ne to mutum ne wa kansa mara ba da halaka Allah ya ce sannan wannan aya tana sanar da mu cewa ɗabi'ar rai ce tana san abin da yake mai sauƙi kuma mai amfani na kusa ina mai sauƙi yake kuma wanda yanzu za a ture kaza a ɗebe ku ko ɗabi'ar rai ce wannan shi yasa Allah ya ga mana kira nan da manzo ki a zuwa tafiya ki da inda za a tabbata mu kuma za a samu ganima kullu ai da kaga dan da to haka yanzu ma ake neman aiki ne sai tambaya nawa ne albashi da Allah karfe nawa ake tashi ko idan za a yi dan awa biyu zuwa uku kuma a ce wata ya kare a ka dubu amfani suna ba ya ta wannan gari uku sai an kare yin duka kuma zuwa 25 ko 20 su ce kai da dai da wani aikin ba wannan wallahi ko to haka ba adam ne to ake ga mana wannan sannan aya tana sanar da mu dan adam baya son abin da yake da wahala kisa da annabi ya ce a zuwa tafiya ke nan Tabuka aka zo su to haka ɗabi'a dan adam ta halayya ce taka sai wanda imani ya karfi to indai abin da ya yarda Allah wahala take ciki ba ta hana shi da mai sauki da mai wahala za ka duk a tsaye ki akan Allah ya samu dace bayan haka sai Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wa ta'ala ya ce afa Allah anka lima adinta lahu hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lama al-kadhibin. Ma'anar wannan aya a takaice, Allah ya fara ta da cewa afa Allah anka, Allah ya yafe maka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ya gafarta maka, ba zai kama ka da abin da kai ba. Nami sai yi tambaya lima abinta da ku, me yasa ka ba su izini? Wannan tambaya ce ta salon abin da aka yi ɗin ba daidai ba ne. Allah da ya yafe maka don ma ka gaban kai ba ka ka shiga wato ainihin ɗar an riga an yafe, amma wa yake kai masa izini? An fa an gane ko lima abinta da ku, me yasa kai masa izini? Su munafukan nan na kasa fita wato yaki kai yadda da uzar-uzar da suke ta kawo na ƙarya nan da nan, kowa da ya faɗa shi kenan sai a wuce, kowa ne faɗa sai a wuce, sai a karɓa sai a wuce. Me yasa ka ba su dama su ka zama hatta ya tabayyana lakal ladina sadaqu, ya ba kai bincike ka bibiya ba har ka gano waɗanda suke da gaskiya a uzarin da suka bayar, ka gano masu gaskiyar ya cancanta a kyale su ka a fita iri, wata alamar kazibin kuma ka iya gano makaryata wanda ba su da uzuri karɓaɓɓe ka hana su damar su zauna, ka ce sai sun fita an yi da su, ya ba kai haka ba? An fahimta ku? To dangane da abin da ya shafi ma'anar wannan aya ta sura mai faɗi, shi ne malamai suke cewa da Allah subhanahu wataala ya ce afa Allahu an kalima abinta da ku, cewar da ilima abinta da ku, me yasa kai musu izini? Ana musa wa manzo sallallahu alaihi wasallama abin da ya ba haka ne abin da ya kamata ba, da suka ce zargi ne aka fuskantar masa daga wajen wanda ya sada kowa da komai na gaba da shi, yake cewa da shi me yasa kai musu izini? Wannan tambaya ce ta zargi, tambaya ce ta musa abinda manzo ya yi abinda ba shi ya fi dacewa ya yi. Irin wannan yana faruwa da annabawa, yana faruwa da manzo, ga abinda ya fi sai zama an bar shi an yi wanda ba shi ya fi ba, an yi wanda bai kai shi ba. To irin wannan kuma suna yi nan da nan, Allah yake ankar da su, kamar da yake abasa wata wanda an ja'ahu al'a, manzo ya daura fuska ya juya baya saboda makaho ya zo masa, ai ba abin da ya kamace shi shi mai kira zuwa ga Allah yana magana dan makaho ne dan ba kowa bane ai watsi da shi. An fahimta? Irin waɗannan sun faruwa da mu, to da ɗan ƙananan abubuwa suna iya faruwa da annabawa, kuma nan take Allah yake maza ya ankara da su su dawo ga abin da ya kamace. Wannan baya taba martaba su da daraja abinda ake kore musu sabo na ganganci suna da yin abinda ba daidai ba. To wannan baya faruwa da annaba, baya faruwa da manzanni na Allah subhanahu wa ta'ala. Lima abinta lahu, me yasa kai izini gare su ka ba su dama sakamakon sun kawo maka uzuri na ƙarya, ka ƙyale su suka zauna ba su fita ba? Da cewar da Allah yi, me yasa bai bincike ba ya yi bibiya ya gano wanda uzurin da ya gabatar uzuri ne na gaskiya, sai a ba shi damar shi ya zaman saka a fitar da shi, a gano wanda uzurinsa na ƙarya ne a hana shi tafiya a ce shi sai ya je an yi da shi. To wannan abin da Allah subhanahu wataala ya faɗa ayar da muka lissa tana koyar da mu abubuwa kamar haka, tana sanar da mu cewar ana son yin afuwa ga wanda ya kuskure. Idan wani ya kuskure to a yafe masa, ka a riƙe shi da kuskuren ya zama abin ajiyewa a rai, abin nanatawa da mita a kai. Ka ga manzo da ya kuskuren, kafin ma a faɗo kuskuren sai aka ce da shi afa Allahu anka, an riga an yafe, amma me yasa kai
dan kada gaba a kuma an fahimta ko haka sai ma to idan ubangijin da yake da kowa da komai an yi masa ba daidai ba diya ya kai da baka kai shi ba amma ka za ka rike ka aje a rin ka rika tarawa an fahimta ko to ba abin da ya kamace ka ba saboda haka ayat tana tana da mu ana so bawa ya zama mai lafiya idan an masa kuskure Allah yana koyar da mu haka sannan bayan haka ayat tana sanar da mu shar'anci yin zargi ga wanda ake so ake kauna idan ya ba daidai ba abinda muka rasa yanzu matarka da kake so kake kauna in kai abinda yake na ba daidai ba sai ka share kuma kake mata fada ta jiya ma baya danka da kake so kake kauna in ya ba daidai ba sai a share sai ka kawo ba gani ba kuma kai mata fada a tsakaninku da danka a to wannan san ya zama ciwo ya zama illa a duk yadda kake da san wanda kake so ki kasanka da shi in yayi ba daidai ba ka zarge shi a cikin ba saboda igara yadda kake kaunarsa bai zama abin kauna ga wasun ka amma in ka bashi da wadannan abubuwan wadanda ba kai da ya zama maka tilas ka zauna da shi ba to su ba za su zauna da shi a ba za su jawo cikin su ba za su shiga cikin harkar su saboda wadannan abubuwan da ya gina a kai na ba daidai ba da aka bashi a kansu sura kaman dan Allah sallallahu alaihi wasallam da baya kamar ba a gurin Allah amma da yayi abin da ba shehu ba yake da shi liha azinta lahu an gane ko to wannan shine abin da ayati ke koda yadda ta koda mu ciwar manzo ya ce an yi kuskure to kuma ta koyar da mu ciwar dan kana san mutum kada ya bari dai ba kai masa zuru a ga masa abin da ya bari kuskuren da yayi a fada maka kuskure san kuskuren ne dan kada ya kuma yi sannan ba haka aya tana sanar da mu cewa har kullun ana so a cikin al'amura ka zama mai bibiya da sanin cikin su kafin ka fitar da hukunci ka zama mai sannu a cikin al'amura kada ka rudu da abin da ya bayyana farar da karatu wasu lokuta za ka abu haka a fili kamar ga daidan ga yadda yake amma ka tsaya ka bibiye shi za a ce a a shaida karan farko da za a zanna haka na fahimce shi na bibi da an yi kwaciyariya an fahimta ku to shi ne abin da ya faru da manzo wanda ya zo ce ai abin da ya sa mu samu fita tafiya yakin nan ba a je da mu ba rashin dama ce da iko abubuwan da suka kamata mu tilla zo da a samar dan a cikin nan ba ku wallahi ka ji abin da ya sarki hadda rantsuwa wannan ma ya zo ya faɗa wannan ba kowa da ya faɗa sai ka shi kowa da ya zo ya faɗa sai ka amma da ka tsaya wanda baka da dama kace baka da dama ba kana da kaza ba ni a sai na aka kana da ka da ka tabo wasu abubuwa da za su baki dama shi ma isha jinin jikin sa kai an fa gane ne da kaza an fa yanzu ku so to in abu ya zo irin wannan kada ka gaggawa ko daga an faɗa ka sanna ha ka da ne kai ka mutu ka go su abubuwa za ka iya tabawa e ba ka gaskiyar abin haka ne ko ba haka ba su da ka ana san mutai zanga irin wannan yakan sa ka gode a mu'amalar jama'a yakan sa ka nan da nan ka gano mai laifi daga mara laifi amma in ka zama komai ko baka bibiya ku sa ta ka kuje masa ne ka ku bai zai sa hannu a je ko a bari ya fito daga masallacin mu amma da Allah ka hannu yake so to ka karanta ka ji abin yadda yake ka fahimce shi wannan in na sa hannu ina ne kamar ka zaka ba ku ka je ku amsa za a ba in an kasa ba da amsa ku ta ban samu sa hannu a kamar wannan takar ana so ka zama mai bibiya cikin al'amura kar ka zama mai gaggawa kafin kai hukunci a kansu to wani zai sa an kai hukuncin zai zama kyakkyawan hukunci da ƙarfa kuma tashin sa zai zama ba daidai da ku shi ne abin da wannan aya ta koyar da mu ita ce kuma aya ta uku ta karatun mu na yau abin da muka daidai Allah ba mu ladan sa kuskure kuma Allah ya yi na'am ba a aiwatar da shi ba amma dai an tafi haggarin an je amma ba a kai ga karawa ba don su waɗanda aka je gudun nasu ma kin fitowa su yawwa sai ka ce kawai abin nan ba zai yi ba saboda haka ganuwa ce ba mu fito bare mu kara ko ko mu fito bare mu shiga yawwa na'am
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.
نعم.